sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhaji. A yau ranar 34 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar Fulani a jamhuriyar Niger ta koka kan tsangwamar da ake nuna wa Fulani. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun jaridun jamhuriyar Niger. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Russia kuma yana shirin ganawar ido na gani ido shi da shugaban Russia Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Tuni aka shirya cewa manyan jami'an Jamus za su hadu da takwarorin aikinsu na Russia a cikin wannan watan na Janairu. A wata hoɓɓasa ta rage zaman ɗarɗa a yankin. A daidai lokacin da kuma fadar shugaban Russia ta Kremlin take shirya yin wani kutsen zuwa cikin Ukraine. Bisa ga wani rahoto da jaridan Bild ta Jamus ta bayar jiya Litinin, mai ba da shawara kan manufofin ƙetare Jens Plotner ya shafe makonni fiye da biyu yana tattaunawa da fadan Kremlin game da taron da za a yi tsakanin shugaban Jamus ɗin da shugaban Putin na Russia. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare da dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce. Mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai. A lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato China, Faransa, Rasha, Birtaniya da Amurka, da a dunkule ake kira da gaggabiyar ko kuma P5. Muna jaddada cewa ba a iya galaba a yakin nukiliya ba, kuma dole ne a kaucewa gwabza fada da irin wannan makami. Kasashen biyar sun ba da wannan sanarwa ce jiya Litinin. Daidai lokacin da tankiya a tsakanin kasashen yamma da Moscow take ƙara zafi dangane da yadda Russia take ci gaba da jibge sojoji a bakin iyakarta da ƙasar Ukraine. Kazalika dangantaka a tsakanin Amurka da China ta ɗanyi tsauri a saboda gardamar da suke yi kan zargin da ake yi wa Beijing na take haƙƙin ɗan adam. Ja-in-ja da suke yi game da tekun kudancin China da kuma jiragen sojin ƙasar da ke kai komo a kusa da Taiwan.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wata ƙungiyar Fulani ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da yadda ake zargin Fulani da hannu a ayyukan ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addaba al'ummomin wasu yankuna a ƙasar. Saboda haka suka buƙaci hukumomi su gaggauta ɗaukar matakai don kauce ɓarkewar rikicin ƙabilanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyar wacce ake kira Tabitel Niger a taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako ta fara ne da bayyana damuwa a dangane da yanayin da aka shiga a yankunan da ake fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga, inda alamu ke nuna matsalar ta fara bijiro da wani sabon salo, kamar yadda sakataren yaɗa labaranta Alhaji Hama Umaru ke ƙarin bayani a kai.
Taron da aka yi nan Muhammad Gandi, taron da aka yi tsakanin Tilbury, Doso da Tawa, inda sarakin gargajiya da iko da kowa da kowa nana, an ɗauki wasu matakai da ya kamata a kawo zaman lahiya, kowa ya kawo mama gwamnati. Sai gashi muna gani yau taɓarɓarewa da ake samu tsakanin ƙabilu. Akwai inda yau a tare mota an sabke ƙabila wannan a kashe, to in an sabke wannan ƙabila su ma waɗanke sun sabke sun kashe, babu zaman lahiya. Muka ce wannan ya kamata gwamnati yi maza-maza ya amshe bindiga ga kowa. Bai kamata kowa ya kashe wani ba saboda irin shi ko saboda abin gakin shi, saboda gwamnati ne ya kamata ya hukunta wanda ya laihi. Makiyinmu guda ne, da mu da gwamnati duka matsala mu yi kokowa da shi.
Tsanantar wannan matsala akan iyakar Nijar da Mali ta tilasta wa Fulanin yankin ficewa daga matsugunansu, inji Abdurrahman Alhaji Mamman mazaunin karkarar Tiliya.
Wani tashin hankali da aka yi tun kwanakin baya cikin waɗansu garuruwa da ake ce ma Bakorat da Intazen da Eknewan. Da aka yi wannan tashin hankali na san dai kuna da labari aka kashe mutane da dama. Da yake ka san masu wannan aika-aika yawanci hillanci suke yi, don sai aka doka cewa da a kabila Hillani ce ke wannan aika-aikan. Kenan duk wanda annan yake bahillace ne ana kama kwatanta shi da waɗancan. Sai kasance aka koma ana sace-sace ana kashe-kashen Hillani a cikin wajen. Yawancinsu duka waɗanda suka samu suka taho suka baro wajen. Wasu ko kuma Allah ya musu cika bisa shan da ake sata yawanci Aljeri ake kai su daga nan. A duka a kai su Aljeri can a saita. Wannan yanki in ka duka yau in ka duka a kuwa ka samu dai bihillace ga ya tabbatar wanda azzami. Ana kashewa ana sata mi za su tsaya yi. Yawanci duka masun baro yankin.
Kungiyar na zargin wasu daga cikin 'yan Nijar mazauna kasashen waje da yunkurin tusa irin wannan haramtacciyar aƙida a kawunan jama'a, saboda haka ta yi kiran mahukunta su hamzarta ɗaukan matakai.
Sai ka ga mutum ya ɗauko cikin rezo sosiyo ya zamna can inda yake bai ya shekara 20 ko 30 bai Nijar, sai ya ce kabila shi ta ɗauki bindiga ta kashe kabila kaza, ko ko za mu turo muku kuɗi ku she bindiga ku yi kaza. Wannan ya kamata gwamnati ya nemo su duk inda suke, a hukunta su bai kamata ba. Shine muke gudu, su ne suke kusa ma muna fitina wanda suke waje kinan. Dan Allah gwamnati ya samu mataki, ko da Interpol za a yi, duk wanda ya yi banna ya dauko vocal kin shi yayi waza don wannan kabila ya taso mu wannan kabila, ko wannan addini ya taso mu wannan addini, gwamnati ya samu mishi mataki.
Kungiyar ta fitar Niger ta kuma shawarci gwamnatin wannan kasa ta hada gwiwa da sarakunan gargajiya don tattara shugabannin al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro akan teburi guda, ta yadda za a hada kai a tunkari aika-aikar 'yan ta'adda da ta 'yan bindigar da ke ci gaba da haddasa barnar dukiyoyi, satar dabbobi, har ma da mutuwar bayan Allah fararen hular da ba san hawa ba san sauka ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Pakistan ta faɗa a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diplomasiya domin warware wani rudani da ya kunno kai a sakamakon sanya wani shingen tsaro a budaddiyar iyakar ta raba kasashen biyu. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya shedawa wani taron ganawa da manema labarai a birnin Islamabad cewa kasarsa ta sha alwashin kare muradinta, sannan za ta ci gaba da yin gaban kai wajen yin shinge a iyakar ta da Afghanistan mai tazarar kusan kilomita 2,600. Babban jami'in diflomasiyar na Pakistan yana mayar da martani ne game da yunkurin da dakarun Taliban na bakin iyaka suka yi cikin 'yan kwanakin nan na hana Pakistan gina wannan shinge. A jiya Litinin, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga Viktor Orban na kasar Hungary da yake neman sake tsayawa takara. Akasarin lokuta, firaminista mai ra'ayin riƙau ya kan samu saɓani da sauran shugabannin ƙasashen yamma. Orban, wanda yake kan mulki tun shekarar 2010, yana shiryawa zaben majalisar wakilan ƙasa da za a yi a watan Afrilu ko kuma watan Mayu, yayin da jam'iyyarsa mai mulki ta Fidesz Party take fuskantar jam'iyyun adawa guda 6. Jiya Litinin, firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce fama da cutar COVID-19 da kasar ke yi, wanda nau'in Omicron ke haifarwa a halin yanzu, zai sanya matsi sosai akan aikin kiwon lafiya na ƙasa, amma kuma babu wata buƙatar sabon kulle a wannan lokaci. Boris ya yi wannan tsokaci ne ga manema labarai yayin da ya kai ziyara a cibiyar da ake rigakafi a Buckinghamshire. Firaministan ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da saka ido kan lamarin. Matakan da Birtaniya ta ɗauka yanzu daidai ne domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan saƙon. muku ne daga nan birnin Washington DC akan nijo 1725 da kuma kuma suwa dan ma a jambudin Niger za ku iya suwa dan ma a tashin mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu A yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na farko na wannan shekara zai mai da hankali ne akan ƙorafe-ƙorafen rashin biyan cikakkiyar diyya ga al'ummomin wasu ƙauyuka da garuruwa a jihar Kano da aikin shimfiɗa layin dogo na zamani daga Kano zuwa Kaduna ya ratsa ta gonakinsu. Gwamnatin tarayyar ta ce ta bada kungila aikin akan dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 200 kuma shugaba Muhammad Buhari ya kaddamar a watan Yulin bara. Ai sauraro lafiya.
Yan kasa da hukuma
mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
naira 150 aka bani daraja wani na wallahi tallahi zai kai miliyan 1 wallahi tallahi
kawai dai in suka zo kamar masu awan idan suka zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce zai
na kwani mana wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita
masu saurare korafa-korafa kenan daga bakin al'ummomin da aikin shimfiɗa layin dogo na zamani daga Kano zuwa Kaduna ya ratsa ta gonakinsu wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Yulin bara a daka ce mu
a zai rika mutum ne yan dacce hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce
Masu saurare barkamu da arzikin saduwa a cikin sabuwar shekara ta 2022 miladiya da fatan za mu ga karshen ta cikin koshin lafiya da limana. Masu saurare a cikin watan Yulin bara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo wato jirgin ƙasa daga birnin Kano zuwa Kaduna. Aikin wanda zai lankwame dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 200 wani kamfanin kasar China ne ke gudanar da shi bisa yarjejeniyar kammalawa a shekara ta 2023 wato baɗi kenan wannan katafaren aiki ci gaban wanda aka kammala ne daga Abuja zuwa Kaduna da kuma wanda ake yi daga Lagos zuwa Ibadan kana daga bisani a asasa kaddamar da Ibadan zuwa birnin tarayya Abuja a kokarin gwamnatin tarayyar Najeriya na haɓaka harkokin sufurin jiragen ƙasa da nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar inganta tashoshin bakin gabar teku da kuma tashoshin nesa da teku da ke biranen Ibadan da Kaduna da kuma Kano sai dai duk da wannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ta keɓe talakawan da aikin ya ratsa ta gonakinsu a garuruwa daban-daban na jihar Kano na kokawa kan rashin cikakkiyar diyya daga gwamnati yayin da rahotanni ke nuna cewa akwai wasu ma da koda sisin kwabo ba a basu ba
sunana Muhammadu Tasu ya kun madobi
ana aikin wannan hanyar jirgi wanda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar kuma aka fara ya shafi gonarka
da kyau kuwa ya shafi gonarka da kyau da kyau
ya no an biya ka diya
naira 150 aka bani daraja waje na wallahi tallahi zai kai miliyan 1 wallahi tallahi zai kai miliyan 1 ba kuma ni kare ba a kowane zan kira masu sama da mutum 10 qur'ani in ta an keta musu gonarsu naira 1 ba su ba in zuwa za ka kashe gurin billahi la ilaha illa huwa kowane ke ya kai miliyan 1 gurin nasu wallahi kwandala ba ba shi ba
to yanzu kai gashi ka ce naira 1000 nawa
150 aka bani
kuma mu gonarka ce 10 miliyan 1 mutane yanzu to ya kike ci
to ya ko rai me nace to walami ko mun je gurin ko kai ba ku kin ra'ayi ba kun mun yi ko kan ba za biya bukatar ba kuma wanda mun yi ko kin za ta biya bukatar gona mata na wata gada hawa'u wata gada gurin umanta ni kuma
ita ma aikin ya shafe ta
aiki ya shafe ta
ita kuma nawa aka bata
naira 60
me mizanin
zai 500 wannan gurin a sai yanzu zai 500 an magana an ce sai kai inshora muka ce kai mun mutum inshora ba
rashin inshora ne yasa ba a ba
to haka ne wannan sun zuce ka inshora ba ka daga da wuri ba na kai wannan gwamnati ne mu kuma na waye mu ba na gwamnati bane to mu na gwamnati ne gwamnati ta ta kwaci gurin mu bata kai mu gurin zamu wani abu ba to ina yana yau mu ci koma
lalla bai ya sunanka
Salman Idris
wannan gari kenan wannan
nan muna cikin dashi nan kuma iyakar Madobi local government nan kiru
wai aikin nan da ake na layin dogo da shugaban kasa Muhammadu Buhari kaddamar kwanakin baya ya shafi gonarka
ya shafi gonata kuma gonata ta kai guda uku
gonakanka uku ne aikin ya ratsa cikin su
insha Allah
to ya batun diya
to batun diya an bayar kuma farko dai an dan ba mu dai da dan auki amma daga baya kuma gaskiya an dai bayar dai ina da farko an bani biyu da ko 60 ne
naira
200 ido ne yes da farashin gona kawai dai in suka zo kamar masu awan idan suka zo in kana gonarka shikenan idan ya zo shi wannan waye something dicto idan ya zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce zai yi
ba
su lissafa da ita ba abin da aka yi mana mu anan kenan gaskiya kuma ba wai ce aka yi mita kaza 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 ba kawai dai a dai dau fotonka a gonarka shikenan kawai sai a wuce idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can gaskiya shi dai ba zai dawo ba kowace aka ban 50,000 daga bayan nan
yaya yanayin girman su ko fadin su yake
eh to gaskiya
da waccan da aka baka 250
wannan tafi yawa gaskiya
wace
wannan ta daga bayan da aka bani 50 tafi yawa
wai abin da nake so in fahimta naira 200 ta farko da aka baka an baka ne akan gonakanka guda uku
an bani akan gona guda ɗaya ne
to sauran biyun fa
sauran biyun lokacin da aka bu bana sai can da rana wajen 12 haka lokacin na dawo tana daidai nan ma bonus daidai nan suke yin gada din nan sannan sai na zo lokacin sun zo ma daidai gona suna da gurin ma suna hutawa na cito ni ma wannan gona ta ce amma sauran wadancan lokacin an riga an mutu kuma ba wai komawa aka yi aka ce to wani aka zo gona shi baya ba a sake komawa ba
sai dai su yi hakuri kenan
sai dai su yi hakuri amma daga baya wannan koken da aka kai an bibiya wannan 50-50 da gaskiya an dai bayar amma dai gaskiya ba a biya mu iya darajar da ya kamata a ce an biya din ba
to masu saurayi za mu ji abin da mahukuncin Najeriya ke faɗi dangane da wannan batu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran amma talakawa ba wani mai rama ba sace zama
a cikin kamar yadda yake a cikin taswira aiki shimfida layin dogon na Kano zuwa Kaduna ya kunshi karanan tashoshin dauka da sauke fasinjoji a kanana da matsakaitan garuruwa kuma hakan na nufin karin filayen gonaki lamarin da ya kara rura wutar korafin jiya daga jama'a
kaga wacin da yarin cikin fuskare gona kace
na
gona kanni na da wannan da gani shi wannan ma wannan ko wannan wallahi ba ku ji ne nan
gurin
idan aka yi mana wannan gonakin gona ɗaya ba mu da ita
kwata-kwata
wallahi tallahi a gani ku gurin za mu ta ku ɗaya ba mu da ita kuma ka zo an sai dubu an sai 100 da mu ko 300 ina za ka je ka samu kai gidan dubu 10 ba 100 ka zo ka sai nawa kake sai zuwa kin dubu 500 ne ba farin kwanan nan ba na farin kwanan 30,000 ne
Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar Arewa maso yamma na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ya yi bayani game da wannan batu.
Yanzu haka gashi ai kamar yadda kake gani aiki na ci gaba kuma insha Allah za a gama da shi a lokacin da ake tunanin za a kammala shi insha Allah gabar da ake ciki yanzu kwata din da aka dauka wanda ake so a gama ta daga nan zuwa ƙarshen Maci insha Allah za a gama ta.
Ina nan can da ake na maganar biyan jiya ma waɗanda aikin ya shafi gonakin su a kan gaskiya an biya. A jiya jiya. A kuna ta kashe wajen biyan jiya.
A duwannan kan gaskiya ba mu kiyaye su. Sai amma dai muna kai.
saboda kulle an yi kinarin din da aka biya diyar ne akwai sauraron da wuraren da still ana kan biyan diyar ana ci gaba da aikin kinarin to mutane kamar yadda dai ka sani ka san mutane ai ba raguwa da korafa koya yake amma dai har ga Allah har ga annabi duk wanda muka sani mun biya shi akodin ci yadda abin yake dan ni ina cikin tip din da suke biyan waɗannan ayyuka
sun gamsu da yadda ko kuɗin da ake ba su
majority sun gamsu mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba aikin gonaki ne
masorare duk da haka shirin yan kasa da hukuma zai ci gaba da bin diddigin wannan batu la'akari da cewa jami'in na hukumar railway ya ce akwai raguwar mutanen da ba kai ga biyan su nasu haƙoƙin ba yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman buka ko ya wa maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
a gai da maji dadin kwai yanzu kuma lokaci ne da sallamu na barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Levanman wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dinkin Duniya ta gargaɗe hukumomin Jamhuriyar Niger su sakarwa 'yan ƙasar ragamar morar 'yancin da kundin tsarin mulki ya tanadi sakamakon lura da yadda aka hana wa jama'a gudanar da jerin gwano ko wani gangamin nuna rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da lamuran mulkin ƙasa. Jaridar ta ce manzon musamman mai kula da 'yancin taron jama'a da 'yancin gudanar da ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu Klema Inyale Sosti shine yayi wannan jan hankali a ƙarshen wani ran gadin kwanaki 10 da ya gudanar a nan Nishar yana mai cewa wajibi ne gwamnati ta baiwa 'yan ƙasa damar tofa albarkacin bakin su akan yadda ake shugabancin ƙasar demokradiya jaridar La Rue de l'Histoire na cewa kungiyar CDAO ta bayyana shirin gudanar da taron gaugawa a ranar Lahadi 9 ga watan Janairun 2022 a birnin Accra da nufin duba sabon jadawalin da 'yan kasar Mali ke fatan tafiyar da al'amuran kasar su a ƙarƙashin sa a ɗauka daga ayyukan tayar da komatar da Mali ke fama da ita zuwa lokacin gudanar da babban zaben da zai bada damar mayar da mulki a hannun fararen hula jaridar ta ce a ƙarshen mako ne ministan harkokin wajen gwamnatin sojan da ke riƙon ƙwaryar Mali ya gabatar wa shugaban rikon kungiyar ECOWAS Nana Akufo-Addo takardar shawarwarin ƙarshen taron rukunonin al'ummar Mali mafarin kiran taron shugabannin ƙasashen yankin na Afirka ta Yamma don duba hanyoyin da za su bullo wa wannan jadawali jaridar Le Temps ta ce an sallami mutane 13 daga cikin 18 din nan da aka kwantar a asibiti bayan da aka bude musu wuta a yayin tarzomar da ta barke a garin Tera a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 a yayin tarzomar hana ayarin motocin sojan Faransa ratsa garin na Tera akan hanyar su ta zuwa Mali jaridar ta ce domin duba halin da sauran mutanen ke ciki ministan cikin gida da takwaransa na kiwon lafiya sun ziyarci asibitocin da suke shan magani dukkan su da ke birnin Yamai kuma a cewar su alamu na nunin waɗannan matasa sun fara murmurewa jaridar Air Info ta ruwaito cewa jami'an hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi Okritis sun cafke wani magajin gari da wani mashawarci guda a jihar Agadez a bisa zargin su da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi bayan da aka kama wata mota mai lambar ma'aikatar magajin gari dauke da kilogram 200 na hodar Iblis jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar mata da cewa ana sa ran kawo waɗannan mutane da ƙwayar da ake zargin an kama a hannunsu zuwa birnin Yamai nan ba da jimawa ba domin ci gaba da bincike. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Malam Sule, yanzu kuma sai wasu saƙonni da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Salamu alaikum sashi Hausa da muryar Amurka. Gudanar da alamun musa amiyar kafiya ta birnin Najeriya na kan yi kan bayanin da wani shirin siyasa ke yi yana cewa jam'iyyar DPP ba ta san wannan rikicin da ke faruwa a yanayin ƙasar amma wannan an kare cewa ba jam'iyyar DPP ke yi haka ne ba jam'iyyar DPP ba ce wani da sun ka haɗa sauran mada'i shugabannin jam'iyyar DPP ne da sun ka sauka wani sun ka sa a Najeriya daga kura kudu kura yamma kura arewa kura sauki kura yakunan kowane fanni wanda ke wannan mulki ne na jam'iyya na shugabannin jam'iyyar DPP.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rai Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya nuna mana shekara ta 2022 kuma Allah muna roƙonka duk alhairan da suka faru a shekarar da ta gabata Allah ka maimaita mana duk sharri da bala'i da cututtuka da zubar da jini da garkuwa da mutane ya Allah kada ka maimaita mana.
Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Alhaji Tasiru Haruna Kagara Rafi local government Niger State Nigeria. A gaskiya ina farin ciki da Allah ya kawo mu wannan sabon shekara ta 2022. Sannan sakon da idan isar BOA Hausa don Allah don Annabi shugaban kasar Najeriya ya yi kokari kai da nake zato amma rijiya ta fada guga ya hana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amir Kosiya daga Kebbi Najeriya na mazauni Ori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah muna neman tausayi a gare ka, muna neman sauki da sawaba a gare ka ya Allah. Waɗannan makiya Allah azzalabai makiya amana ƴan ta'adda shagu shahilai wawaye dabbobi Allah kawo muna sauki, Allah kawo muna tsari da shagu miyagu shahilai dabbobi tumaki.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
An ci cewa shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Rasha kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makamar nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce. Mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta yi na gabatarwa sai Salamu Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.